This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Falastinawa a arewacin Gaza sun bayyana irin gagarumin barin wutan da Isra'ila ta riƙa yi a ranar Asabar din nan, sa'o'i bayan hare-haren da ta riƙa kaiwa ta sama da ya kashe akalla mutane 22, yayin da ta kuma gargaɗi mutanen da ke wurin da waɗanda ke kudancin Lebanon da su tattara su fice daga yankin domin kauce farmakin da ta ce tana kaiwa kan dakarun Hamas da Hezbollah. A cikin labarin kuwa, dakarun aiwatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka ce an sace kai hari kan hedkwatar su da ke Naqoura, inda aka samu wani daga cikin dakarun nata tun a yammacin Juma'a, amma ta ce yana cikin hayyacin shi. Ba a dai tantance bangaren da ya kai harin ba. Lamarin ya faru ne kwana guda bayan da sojojin Isra'ilan suka harba makamai kan hedkwatar kwanaki biyu a jere. Isra'ilan dai ta gargaɗi dakarun aiwatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da su hanzarta barin inda suke, a yayin da mazauna yankin ke kukan rashin samun kwayar abinci ko kuma wani agaji tun farkon wannan watan. Shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wani kwayar hatsi da ya shiga arewacin Gaza tun ranar 1 ga watan Oktoba, inda har yanzu akwai mutane da aka kiyasta sun kai su 400. Babbar kotun Iran ta sauya hukuncin kisan da aka yanke wata mata 'yar gwagwarmayar kwato 'yancin ma'aikata da aka zarga da alaka da wata kungiyar Kurdawa, cewar kafofin yaɗa labaran kasar a jiya Asabar. An jiyo lauyan Sharifai Muhammadi Amin Raisiyan yana cewa kotun kolin ta sauya hukuncin kisan da aka yanke wadda yake karewa, kuma za a sake mata wata sabuwar shari'a a halin yanzu. Tun a farko dai an rika yin gangami da ya rika kare Muhammadi, inda kirayen ya shiga kunnuwan kotun kolin da sauraron basira da ya haifar da sauya hukuncin kisan. Aka kuma sanar cikin wata sanarwa da ta nemi a sallame ta baki daya daga dukkan tuhume-tuhumen da ake mata ba tare da wani sharadi ba. Sanarwar ta jaddada cewa sauya hukuncin kisan da aka yi wa Sharifai abu ne da ya samu sakamakon haɗin kai wajen kokarin ganin an cimma hakan, da ya hada da kokarin kungiyoyin kwadago da kungiyoyin malamai da kungiyoyin 'yan kasuwa da na dalibai da kungiyoyin waɗanda suka yi ritaya na ciki da wajen kasar, da ya hada da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kafofin yaɗa labarai daban-daban. Jami'an Pakistan sun bayyana a ranar Asabar cewa sabon fada da ya barke a yankin arewa maso yamma da ke kan iyaka da Afghanistan ya yi sanadiyar mutane akalla 14 da ya hada da mata. Shaidun gani da ido da jami'an 'yan sanda sun ce rikici ya barke a Kurram da ke gundumar yankin Khyber Pakhtunkhwa da jajjifin safiyar Asabar, bayan da wasu masu dauke da makamai suka yi ruwan alburushai akan motocin fasinja. Waɗanda lamarin ya ritsa da su musulmi ne mabiya ɗariƙar Shi'a, yayin da waɗanda suka aikata aika-aikar mabiyan wata ɗariƙa ce kishiyar tasu. Labarin buɗe wutar da ya haifar da bazuwar mai da martani a sauran sassan da ke yankin. Wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda a yankin na Kurram ya ce mutane 8 sun samu rauni, inda ya ce wasu daga ciki na halin rai kwakwai mutu kwakwai. Da yake zayyana yadda mummunan faɗan ya fara, Javidullah ya ce an fara jin harbe-harbe ne a yankin duwatsun Kunj al-Zai da ke kusa da kan iyakar Pakistan da Afghanistan. Ya ƙara da cewa daga nan mahukuntan yankin suka gaggauta aika 'yan sanda da sauran dakarun tsaro zuwa yankin domin maido da zaman lafiya da kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu da taimakon dattawan da ke yankin. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani ayarin masu gudanar da ayyukan jin kai a Kamaru na kai ziyara gida-gida a yankunan da ke cikin ƙauyuka domin bikin watan wayar da kai kan cutar kansar mama, inda suke ba mata shawara da su ziyarci asibitoci domin a yi musu gwaji kyauta a kuma ba su magani. Kimanin kashi 60 daga cikin 100 daga cikin sama da mata 7,000 da aka samu dauke da cutar kansar mama a Kamaru sun mutu har lahira a bana saboda makarar da suka yi zuwa asibiti, cewar jami'ai. Wata ɗaliba a fannin ilimin tarihi mai shekaru 30, Emily Nadege a Tangana, ta shaida wani gungun mata da 'yan mata a jami'ar Yaounde yadda ta shiga mummunan tashin hankali a lokacin da aka gano tana ɗauke da cutar kansar mama. Ta ce da dama daga cikin 'yan uwanta da abokai da abokan karatu sun juya mata baya, tare da ɗiba tsammanin cewa ba za ta yi wani tsawon rai ba tunda suka ji labarin cewa an gano tana ɗauke da kansar nono a watan Yuli na shekarar 2020. A ranar Asabar din nan aka daure wani matashi mai shekaru 22 a duniya a gidan kaso a ƙasar Faransa bisa samun shi da laifin mara baya ga aƙidar kungiyar IS masu fafutukar kafa ƙasar Musulunci da kitsa shirin kai wani mummunan hari kan wani filin ƙwallon ƙafa ko wata cibiyar kasuwanci.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf take muku lali, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. A cikin shirin na wannan lokaci za mu sake duba batun mafita ga matsalar yaɗa bidiyoyin tsiraici a dandalin sada zumunta, musamman daga bakin iyaye mata kuma ƙwararru. A cikin wannan makon dai batun yaɗa tsiraici ya ɗauki wani sabon salo, inda wasu 'yan mata ke ikirarin cewa kaso 70 cikin 100 na mata, musamman matasa a arewacin Najeriya, na naɗan faifan bidiyon tsiraicin kansu su ajiye a waya kawai ba don turawa wani ko wata ba, lamarin da wasu suka musanta. Shin menene wasu yara mata ke cewa a game da ikirarin kaso 70 cikin 100 na mata na aikata wannan mummunar ɗabi'ar? Ga bayani daga bakin wata matashiya.
Ni gaskiya ana aikawa, amma gaskiya bai kai wannan percentage ɗin ba. Abin da nake gani shine sometimes samar kansu suke ɗaukan nauyin 'yan matan. So in yanzu saurayi ya ce ka tugo nude ɗinka, dole ne ka tuga saboda kana ganin baka da option, shi yake maka komai.
Yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da fitacciyar 'yar kasuwa, ma'aikaciya a fannin shari'a kuma uwa, wacce za ta fara da bayani akan yadda ya kamata a tunkaro wannan matsalar don samu mafita mai dorewa.
Sunana Abida Hanafi Abdullahi. Abinda zan ce shine wannan abu daga gida ya kamata tun farko uwaye mata su tashi tsaye su tarbiyyantar da yaran su game da abin da ya dace da bai dace ba. Yadda Bature ya ce charity begins at home, uwa ta zaunar da yaran ta mata ta gaya musu kai ba ma mata ba har maza, don yanzu ba wani batun magana mace ko namiji. An ce what a man can do, a woman can do even better. So in this situation za a ce what a man can do, a woman can even do worse. So kamar yadda al'aura take a turanci private part, an keɓe ta ne saboda wasu dalilai. Al'aura bai kamata a ce mata ko maza suna baza shi har a ce ya kai ga duniya gaba ɗaya suna gani. Kamata ya a ce uwa ta zaunar da yaran ta, ta nuna musu abin da ya kamata a fitar da wanda bai kamata a fitar, sannan akwai wuraren da wani bai kamata ya taɓa maka ba.
Na'am, ko zaki bada misali malama Abida?
Kamar ni ina da yara mata, so ni lokacin yadda nayi akwai wani bidiyo haka da ake fadakar ma yara kan private part, inda bai kamata a ce mutane su taba maka ba, in sun taba maka kai magana. So sai na sa musu bidiyo din, suka kalla, da suka gama kallo sai na kira su na zaunar da su na tambaye su me suka fahimta kan bidiyo din nan, sai suka gaya min, sai na ƙara sa musu suka kalla, na ba babban suka je suka kalla, na ce ta yi musu bayani, ta ma ta ƙara musu bayani, na ƙara kiran su na zaunar da su na fahimtar da su, na ce musu yadda wani ya taba maka wuri kaza ko kaza, ku zo ku faɗi, ko kuma akwai wasu da za su yi maka wani abu su ce kakka gaya mamoni, to lokacin lokacin ne ku zaka ga yamma mommy duk yadda kake jin tsoron wannan ka kawai ce mishi eh amma dai ka tabbata ka zo ka ga yamma mommy ko kin zo kin ga yamma mommy so irin haka akwai bayan da uwa za ta iya yi ma yara har ta san me suke ciki ba dole ko me kaji ba kai fada yanzu wani za a iya cewa ai naji an ce yaran ki ko yarinyan ki tayi kaza kawai ka kama yaro da duka shi yasa wasu yaran suke jin nauyin su ga yamma uwayen su abu
wato kina nufin iyaye su kara ganin wajen jawo ƴaƴan su jikin su kenan
jawo yaro a jiki ma kanshi yana da amfani saboda wasu yaran suna jin ba a kaunar su a gidan su shi yasa wani abu ba su iya fada ma mahaifin su amma in ka jawo yaro a jiki duk yadda abu yake za su iya gaya maka saboda irin waɗannan abubuwan yawanci zafi gama daga cikin gida ne ake farawa wani kuma makota ne wani kuma malaman su ne so duk in ka fada kama yaro da nan gurin bai kamata a taba ba kai ni lokacin har ce musu ne ni kaina in na taba muku wani wuri kuka jibe muku ba ku yi min magana ko ku je ku gaya min babanku in babanku ma yayi muku zo ku gaya min like babban bance musu kowa ba so da su san lalle wannan al'auran tana da muhimmanci bai kamata a ce ko wanda ta haife ka ta taba maka shi yadda bai kamata ba so ta haka nan ne ake fara amma Allah na tuba yaro ya tashi bai san abin da ya kamata ba bai san abin da bai kamata ba wani lokaci in ma kaga dressa inda Bahaushe sai ka ji mamaki ayya wannan kuwa musulma ce ma saboda ba a nuna musu bai kamata ba so tun farko tun daga gida tarbiyyar take farawa daga gida a fadakar da yaro Allah ya kare mu ya kare wannan zuriyar mu
akan wannan maudu'in ne mun tuntube kwararriya a fannin ilimin yara a matakin farko wacce ta yi fice a dandalin sada zumunta sakamakon aikin fadakarwa da taimakon al'umma da take inda ta fara da bayani akan abubuwan da zamani ya zo mana da su da kuma batun yadda wannan lamari na yada faifan bidiyon tsiraici ya yi kamari
sunana Dr. Hauwa Babura to kan wannan maudu'i dai da ake magana na abubuwan da zamani yake zuwa mana da su including wannan tsiraici da yanzu ƴan mata sukan dauki hoton jikinsu su saka a wayar su su bar shi ko kuma su saka a social media abu ne wanda yake bako a gare mu gaskiya fi sabilillahi amma ina jin abin nima yana yawo a gari amma dai a ce ya yadu da yawa har ya zama a ce kashi 70 na yaran mu suna yi wannan ne gaskiya yana da yar wahalar yadda to amma dai koma kashi nawa ne banna banna ce kuma in bata kai ma kashi 70 ban aka batta za ta kai 100 ma to abinda zamu tashi tsaye kenan mu yaka
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu koma ga malama a ganin ki me ke jawo shiga cikin irin wannan mummunar dabi'a
koyin halaye marasa kyau daga kasashen makwabtan mu ko kai ta ganin abinda bature yake kai ma Bahaushe kai za ka yi ko kuma irin wani yanayi na tayar da hankalin jama'a wanda yakan sa ƴaƴa mata su ji cewa su a tsakanin su da sauran ƴan uwansu mata wannan tafi hanci dogo wannan yafi fari hasali irin wannan ma shine yake kawo bleaching har abada yarinya ta ga cewa ita ba fara bace ita sai tayi fari za ta samu kula daga maza ko daga ƴan uwa ko ta samu competition ita ma a ce ita wata ce to haka trending in zamani yazo da banna haka take zuwa mana
to ina mafita
mafita akan wannan harka ma da na fara tattaunawa da ƴan mata da suke tare da ni ne musu tambayoyi yanzu idan kuka shiga cikin irin wannan matsayin abu ne mai sauki da za ku iya tankare iyayen ku ku yi musu magana suka ce da ni tabni jan iyayen Afirka kaman wani hade kai suka yi iyayen mu ba sa ba ƴaƴan su fuska ƴaƴan su ƴan mata su tankare su da matsalolin rayuwa hatta irin wannan abu na peer pressure da zaka ga cewa ai kawata ita take yi ni ma bari in yi ko kuma su samarin zamani wanda sukan zo da irin wannan dabaru su nuna wa yarinya sai fakin nuna min hoton ki na ga yadda kike in kin yi min kafin mu ci gaba to in yau wannan ya zo mata da wannan same labari wannan ya zo mata da shi ita kadai ita tana ganin ma to ai yayi ne haka ake da kuma irin a competition ne na ko kuma kawai ni bari in dauki hoto na a tsirara wanda a yanzu abin jan hankali shine wani zai iya daukan waya ki yar uwata ya ta kanwata ya je ya dauki hoton ki ya gani ya baza wani zai iya zuwa ki bada aiki ne ki ce kina so a miki kaza ya zuke miki hotuna baki sani ba duk akwai irin wannan abin sharing din nan sai kaga kawai hoton ka ya fita wani ya rike ya zo ya rika maka blackmailing da shi ko kai wata rana ka girma ka zo abin bai yi maka ba
madalla wani kira zaki wa yaran mu mata a yanzu
ni dai ina kira ga yaran mu dan Allah su lura da kansu kada irin wannan abu na zamani ya zo ya zame musu sun zama masu gushewar hankali saboda ita yarinta ba abu bace da take tsayawa har abada akwai girma zakai aure zakai ɗaya mutunci zai zo ya zube ku rika tunanin gaba ƴan uwana ƴaƴana ku rika tunanin gaba
baya ga yaran mu kuma me zaki ce wa iyaye a daidai wannan lokaci
zan hankali ga iyaye musamman iyaye mata ni na sha fada zamani ya zo da ku fai tarbiyyar da suka baku ku dauki mai kyau daga ita ku yadda wadda ba za ta yi ba ayu ba a yanzu ku ja hankalin ƴaƴanku ku janyo su a jiki ku nuna wa ƴaƴanku cewa suna iya zuwa gare ku da duk wata matsala kuma za ku zauna ku tattauna da su kuna iya kiran su ku tambaye su in kun ji abu da yake trending a radio a television a social media a wance na ji kaza yana faruwa ya kika gani an taba kusantar ki da irin wannan da ya mun yi mahaifiyar ki ce duk abin da yake faruwa ki zo mu tattauna matsalolin zamani ku rinka saka su akan wato tafarki na leadership a gidajen ku ta haka ne za su gane cewa an yadda da mu za a iya zuwa a tattauna matsalolin mu amma kada mu zama na a cewa wai mu muna nuna musu mun fi su wayo kana kallon trending events sai kawai ka zo ka fara zancen jahannama a gaban ƴaƴanka you think suna sauraro a lokacin da peer pressure take knocking zancen uwa fa na jahannama fa kikin yake baya tsayawa kira na ga iyaye mata wato su jajirce akan assasa kawantaka da ƴaƴansu su nuna musu fagen cewa a duk sanda kuka samu kanku a wata damuwa ko neman shawara ni mahaifiyarki ko ni anti dinki me rufa asiri ce ni zaki zo ki fara gayawa
to mun gode a baya bayan nan dai ya dai bidiyoyin sirrici na ƙara kamari kuma masana na ƙara jaddada cewa dole ne iyaye da saura masu ruwa da tsaki su ƙara ninka kokarin su wajen tarbiyya da bibiyan abubuwan da yara ke a kafofin sada zumunta to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu nada tabarmin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar polio da ke gurgunta yara duba da cewa cutar ta sake kunno kai a Najeriya tun a watan Agustan 2020 ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana Najeriya a cikin jerin kasashen da suka yi nasarar kawar da cutar polio a duniya sai dai tun a lokacin ana ci gaba da samun nau'in cutar wanda hukumomi da masana suka ce ana samun nau'in cutar ne sakamakon rauni na garkuwar jiki musamman ga yaran da basu samu cikakken rigakafi ba to shin menene ma cutar polio kuma yaya alamominta suke kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja yayi karin bayani
cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take haifarwa wadda take kawo watakila dan samu dan zazzabi da ciwon kai da ciwon dan wuya haka daga baya kuma sai ta kawo shanyewar jiki musamman kafafu wani lokacin tana iya shafar tsokokin da suke waɗanda ake amfani da su wurin yin numfashi wannan shine dalilin da yasa wani lokacin ta kan yi kisa
to likita shin cutar polio ta kasu kashi nawa ne ma kuma akwai wani bambancin ne wajen illar da take yi wa yara
kwayoyin cutar virus nan da ke kawo cutar polio sun kashi su a asali kashi uku wanda ake cewa type 1 type 2 da type 3 amma daga baya an samu abinda ake cewa vaccine derived polio virus wato ainihin allurar rigakafin wanda ake digawa kwayar cutar polio ce ake da kushe kaifinta ya zama kenan ba an kashe ta gaba daya ba amma an da kushe ta da idan aka diga in ta shiga cikin ayan hanji za ta dan hayayyafa na dan wani lokaci wanda zai sa jiki ya samu garkuwar jiki daga wannan to ita wannan kwayar virus da ake amfani da ita da niyyar samun wannan rigakafi sai ya kasance tana canza nau'i, abinda likitanci ko kimiyyanci ake cewa mutation. Saboda haka sai ta zama an haifar da abinda ake cewa vaccine derived polio virus, ta zama kenan kashi na hudu wanda takan dan zagaya cikin al'umma. Kuma wasu kasashe sun ba da rahoton cewa, kamar Indonesia misali, sun taɓa ba da rahoton cewa an samu yaran da suka kamu da ita wannan cuta ta shan-inna, wanda asalinta daga wannan vaccine derived, wanda ake cewa circulating vaccine derived polio virus.
To likita, shin akwai bambanci ne wajen illar da take yi wa yara?
To inda ake samun bambanci na tsananin cutar ne, ita waccan da ake cewa wild polio virus tafi tsanani kuma tafi kawo shanyewar jiki, musamman type 2 din nan wadda kura daga kasan mu a shekara ta 2020. Saboda haka ita tafi tsanani akan su wannan wanda aka ba da rahoto na baya, wato vaccine derived na circulating vaccine derived polio, ba su kai tsananin waccan ba.
Ko menene yasa ake kara samun bullar cututtuka musamman waɗanda ake iya rigakafi, ko ma cutar polio da aka ayyana kawar da ita a Najeriya? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Abdullahi Bulama Garba, ga kuma abin da yake cewa.
To bullar wani nau'i na cutar shan inna da hukumomi suka sanar a Najeriya ba mun mamaki bane, kuma ba wani sabon abu bane a kasashe duk wuraren da yake ya zama to akwai rauni a rigakafin da ake yi na kullun na cututtuka wanda suke da rigakafi, wato wanda muke cewa vaccine preventable diseases. Wannan cututtuka sun hada kaman shan inna, kaman kyanda, kaman su tarin shika da tarin TB da sauki hakora. Wannan cututtuka wasu ne wanda ake bada rigakafin su yau da kullum. Kuma duk lokacin da aka ce wato garkuwar jiki na yara na inda ake bada rigakafin nan yayi kasa sakamakon wato rashin bawa a yara da yawa, wato akalla a samu kashi 80 zuwa sama na yara a kowanne wuri da ake magana, to indai har ka ce ba a samu wannan ba, to za a iya samun jifa-jifa haka, wato cututtuka kamar na shan inna da kuma sauran wa'anda na faɗa a sama. Rashin samun garkuwar nan ya danganta ne ga wato rashin kammala rigakafi na yau da kullum. Ya kamata a ce duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya, to a cikin wannan shekara ɗaya na farko akalla a ce uwa ta je asibiti a sau biyar don samun cikakkiyar kariya ga cututtuka wanda suke da rigakafi. Wannan rashin zuwa a samu rigakafin nan na yau da kullum cikakke ga yaro ko kuma yarinya a shike kawo raunin rigakafi, shi muke cewa weak routine immunization system. Kuma wannan yana aukuwa bisa dalilai da yawa. Misali, za ki ga cewa ko su iyayen ne a ba su samu sun je ba, kuma su zo su samu maganin akai-akai, shi zai sa kamar samu rashin karfin gwiwa su je, ko kuma a ce da gangan ne ba su zo su je saboda waɗansu da yawa har yanzu suna kyamar rigakafin nan. Sannan ko kuma a ce a wuri ne wanda ke baya samun zaman lafiya, shi yasa kamar a ce ko ma'aikata ma suke a tsoron zuwa wajen. To amma dai gaskiya kuma mun gano ma cewa sau da yawa yanzu za ka ga cewa sai ga iyayen ma suna son ma su je a rigakafin, amma sau da yawa wallahi ma'aikatan lafiya suna tasu matsalar. Za ka ga an shirya a je abu na ke cewa outreach, wato a tashi kamar daga asibiti a je kamar wasu ƙauyuka aka kuwa rigage haka, sai ga ma'aikatan su rubuta su ce sun je amma ba su je ba. So kuma ko wurare kamar da ake ana kamar yaƙe-yaƙe kamar na Boko Haram din nan, sannan kamar yadda ake ta banditry din nan, to kaga shi ma ma'aikacin lafiya gaskiya shi ma saboda da tsoron lafiyarsa da kuma ransa, shi ma kaga zai sa yana ma tsoron zuwa wajen aikin. So duk da inda aka samu cewa akwai rauni na rigakafin yau da kullum, to wannan shi ke kawo bullar wato cututtuka wanda yake suna da rigakafi yau da kullum, kamar polio, sauki hakora, tarin shika, haka kamar wanda faɗa. Kuma kamar nau'in da aka ce an samu a Najeriya, wannan bai dauke Najeriya daga matakin ta na cewa ta kawar da cutar polio ba. Wannan nau'in da aka samu ita ake cewa CBVD, wa circulating variant of polio virus, wa suka ce mata circulating vaccine derived polio virus. So wannan samun da samu bullowa wannan circulating variant polio virus da kai a Najeriya ba abun mamaki bane, in kika duba kamar lokaci ne yanzu na damuna, ko za ka cewa irin sau da yawa mutane sun yi bayan gida haka a gaban ruwa, kuma ruwan sama ya za wanke ya shiga cikin ruwan nan, za ka ga mutane da yawa sun sha. To duk inda ake samu ana shan ruwan da yake bashi da tsafta, ko kuma ana cin abinci wanda yake bashi da tsafta, kamar in kika je kasuwannin mu sau da yawa za ki ga cewa irin gashi ko kuma gefen titi shiga ana sai da abinci ga kwata mutanen abu dai sannan kuma guda ya shiga ya zo ya taba so shi gaskiya duk irin wannan suna kawo ba ma wai polio kade ba har ma irin su cholera irin su typhoid din nan to duk yawanci cututtuka ne wanda suke da alaka da rashin tsafta musamman tsaftar muhalli da kuma tsaftar abin da ake ci da kuma abin da ake sha wannan shi yasa cewa ba wai ba da rigakafin ne kade ba rigakafin sai fi amfani idan aka ce kuma an hada gwiwa da bangaren wato ba da ruwan sha da kuma bangaren tsaftar muhalli kuma iyaye ya kamata su dinga hakuri dan yau a ce mace ta je asibiti bata samu magani ba mamaki dan samu sai ko ne wajen transportation a gani ba mamaki ganje yau babu to gobe a je a samu ya kamata a je a yi hakuri a rinka zuwa ana ba rigakafin nan saboda shi jinyar ta fi wahala da a ce a ba rigakafin nan rigakafin nan ganje an yi ba wani abu ne wanda ma ake ba da allura din nan ma bai fi a dan samu dan ciwo haka zafin wajen allurar kwana ɗaya kwana biyu ya warke ba amma idan yaro ya samu jinya ba jinya ce wanda yake za a iya dawo da ita ba wato ita ka cewa irreversible muddin kafar yaro ta shanye ba har abada ta shanye babu abin da za ka yi sai dai kawai ka taimaka dai a zan samu abin takawa da wani waye amma babu wani abin da za ka yi da za ka ci gashi ka dawo da wannan kafa saboda wanda a jure a rinka zuwa ana karɓar rigakafin nan yana da kyau kuma yana da amfani gaskiya sannan kuma su ma ma'aikatanmu a gaskiya ya kamata mutane su ji tsoron Allah cikin aikinsu wato tabi'a ta ma'aikatanmu wani lokaci shi yakan kori ma su ma iyayen su kawo ƴaƴansu wani lokaci a kyare su wani lokaci a zo a yi birth da su ka gani ko kuma a ce gashi an tsara za a yi sana'a ki ko kuma a ce gashi za a je wani ƙauye a yi outreach sana'a a ki zuwa so gaskiya su ma ma'aikatanmu wani lokaci suna da tasu matsalar kuma ya kamata a ce in dai mutum zai aiki ta yi aikinsa tsakani ga Allah kasancewa kayi kuma kar ka zo ka rubuta mutane ƙarya saboda haka muna kira ga jama'a su ba su riga kai wa ƴaƴan su rigakafi su kuma ma'aikata su tsaya su yi aikinsu tsakani ga Allah sannan kuma a sa kowa ya kula da tsaftar gidansa ko ruwan da zaka sha ba ya kamata jama'a su ma su dauka su kula da kansu bincike ya nuna cewa tabbatar da cewa mutum yana wanke hannunsa kadai yana kawo rigakafi amai da gudawa wajen kashi 40 saboda haka jama'a su kula da tsaftar jikinsu tsaftar gidansu kuma da tsaftar abin da za a ci da za a bunta da abin da za a sha to insha Allah ma ka dawo hannun da kowa rigakafin zai ga cewa ba wai polio kadai ba har ma su kenda dinnan su sarki hakora tarin shika dinnan duk za a samu saukin su insha Allah
shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da safiya dan uwanku Pastor Zakaria Huga a na Iglesiyar Faithful Witness Evangelical Bible Church dake nan Malali jihar Kaduna Nigeria wannan sanyi safiya ina so in yi magana a takaice akan fatan samun jagoranci daga Allah wanda karatunmu na samuwa cikin littafin Zabura 25 aya na 4 da aya na 5 yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka ka koya mani hanyoyinka ka bishe ni cikin gaskiyarka ka koya mani gama kai ne Allah na cetona a gare ka nake sauraro dukan yini mai sauraro ayar Allah ta ce a ƙarshe dukan yini ma'ana yau Allah ya waye mu gari muna raye sannan kuma muna da dama mu yi wa Allah sujada a wannan rana majami'u daban-daban a duk fuskar duniya mafi girma da mafi dacewa shine mu lura da cewar addu'o'in da shi mai zabura yayi annan ya kamata mu dauke su mu yi lura da su mu kula da su mu kuma me da wayannan addu'o'i su zama abun da yake ya zama dogara gare mu da farko yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka Allah yana nuna mana tafarkunsa cikin ayoyinsa shi yasa a kowane lokaci da muka karanta sai kaga hasken kalmar yana nan gaban mu hasken kalmar yana kawaza duhun dake gaban mu shi yasa yace ka koya mani hanyoyinka ka bishe ne cikin gaskiyarka da kuma koya mani ma'ana Ubangiji Allah yana koya mana hanyo yana bishe mu cikin gaskiyar kalmarsa wannan ya nuna mana cewa idan ku Allah zai ji addu'an mu ya ansa roki-roki mu to dole mu na daya mu kusance Ubangiji Allah na biyu mu daidaita al'amuran mu a cikin majami'u daga iyalan mu da kasa gaba daya addu'in da yake muka iske kanmu na daya in muna tunanin al'amura su gyaru me sauraro dole ne mu fara gyara ta farkon mu in ba mu yi hakan nan ba lalle bai yiwuwa wani abu ya gyaru sai mun ka fara gyara halayen mu yayin da muka fito yau ubangiji ya amsa addu'o'in mu ya alkarbi ibadun mu ya kuma bishe mu hakan nan ya daidaita ta farkon kasar mu Allah ya amsa mana roke-roken mu a cikin sunan Yesu
Shirin da zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.